Masu sauraro sashen wasannin muryar Amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan Washington a gundumar Columbia kan mitoci 1622 da kuma 25. Abin ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Najeriya sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya abin nan kunni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryen mu na kowane lokaci a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau 24 ga watan Afrilun shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na wannan lokaci. Yanzu karfe 11 safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Zaman tankiya na sake kunno kai tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa yayin da ake zaton kasar da ke bin tsarin kwamnisanci za ta yi bikin murnar wata ranar mai muhimmanci ta hutu a kasar da gwajin makamin nukiliya ko kuma makami mai linzami samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya. Yan takarar shugabancin kasar Faransa guda biyu sun kaddamar da yakin neman zabe a yau Litinin. Jiya Lahadi, shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya yi kira da a yi zaben kananan hukumomi amma ba zaben shugaban kasa da wuri ba.
To a Najeriya ku za ku ji cewa an kai wasu har-haren bamabamai a birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin kasar.
Da safiyar yau ne dai aka dinga jin karan tashin bamabamai a wasu sassa daban-daban na jihar, wanda aka ce tashin bam din na farko ya uku ne a yau da asuba.
Sannan za ku ji cece-kucen da ake ci gaba da yi dangane da kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa domin bincikar wasu daga cikin jami'anta da ake zargi da karkata akalar wasu kuɗaɗe.
So ga mutum ƙararrawa wanda ya sata ga laifi nan a bayyane, an yi bincike na masu hankali an same shi da laifi, an ce kuma wai an dakatar da shi.
Bangaren PDP kenan, za ku ji mai bangaren APC ke cewa a cikin shirin namu. Sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda ake bikin tunawa da ranar da aka cimma shirin zaman lafiya tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. Zaman tankiya na sake kunno kai tsakanin Amurka da Koreya ta Arewa yayin da ake zaton kasar da ke bin tsarin kwamnisanci za ta yi bikin murnar wata ranar mai muhimmanci ta hutu a kasar da gwajin makamin nukiliya ko kuma makami mai linzami samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya. A daren jajiberin bikin cika shekaru 85 da kafar rundunar sojin jama'ar Koreya ta Arewa, rahotanni na nuna sabbin ayyuka a wajen da aka yi gwajin makamin ƙari dangin Koreya ta Arewa, Pyongyang. Duk da dai masu fashin bakin sun nuna babu tabbacin ko lallai za a yi gwajin makamin. Akan wannan al'amari, shugaban Amurka Donald Trump ne ya ƙara bugawa shugabannin Japan da kuma China wayar tarho daga White House dangane da damuwar Koreya ta Arewa. Kiran wayar da ya ɗauki mintuna 30 tsakanin Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe an yi shi ne domin ƙara matsin lamba akan Pyongyang don kar su ƙara aikata wani abu da zai jawo ɗaukan mummunan mataki. Amma jami'ai a Tokyo sun ce babu wani muhimmin abu da aka cimma. Haka kuma Trump ya yi magana da shugaban ƙasar China Xi Jinping akan Koreya ta Arewa. Kamar yadda kafar yaɗa labarai ta Xinhua ta rawaito, shugaban ƙasar na China ya ce yana fatan ƙasashen guda biyu ba za su yi wani abu da zai ƙara damalmala al'amarin a yankin na Koreya ba.
'Yan takarar shugabancin ƙasar Faransa guda biyu sun kaddamar da yakin neman zaɓe a yau Litinin a ƙoƙarin samun ƙuri'u masu yawa ta hanyar nuna wa masu zaɓe cewa suna da hanyoyin sauya Faransa da suke buƙata. Zaben da ake gaban masu kaɗa ƙuri'a a Faransa a zaben fidda gwani da za a yi ranar 7 ga watan Mayu zai kasance ko dai Faransa ta zauna a cikin ƙungiyar tarayyar Turai ko kuma ta bi sahun Burtaniya ta fice daga cikin ƙungiyar. Zaben tsohon ma'aikacin banki kuma ministan tattalin arziki Emmanuel Macron da kuma 'yar kishin ƙasa Marine Le Pen ya nuna yadda masu zaɓe suka yi watsi da abin da aka saba gani a harkokin siyasar Faransa, abin da masu sa ido suka ce wani juyin juya hali ne a harkokin siyasar na Faransa karo na farko tun jamhuriya ta biyar ta Charles de Gaulle, inda aka yi watsi da masu sassaucin ra'ayi zuwa masu tsauraran ra'ayi na jam'iyyar Republican.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro yayi kira da ayi zaben kananan hukumomi amma ba zaben shugaban kasa da wuri ba wanda miliyoyin masu zanga-zanga suke bukata. A jawabin da ake gabatarwa mako-mako ta gidajen talabijin, shugaba Maduro yayi bukaci a koma teburin shawarwari da masu hamayya. An kara shirya wani gagarumin zanga-zangar nan nuna injinin manufofin gwamnati a yau Litinin bayan munanan zanga-zanga da ta afku a fadin kasar a farkon watan wacce ta yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 20.
Ministan tsaro da kuma hafsan sojojin Afghanistan sun aje mukamansu biyo bayan mummunan harin da aka kai akan wani babban sansanin soji wanda ya sanadiyar mutuwar akalla sojoji 140 da kuma jikkata wasu da dama. Kungiyar Taliban ta dauki alhakin wannan mummunan hari akan bataliya ta 209 mai suna Shaheen Corps dake binnin Mazar al-Sharif a arewacin kasar. A wata jejeniyar wato a wata gajerar sanarwa ofishin wato daga ofishin Ashraf Ghani, ministan tsaro Abdullah Habibi da kuma hafsan sojojin staff Kaddam Shaheen sun aje mukamansu nan take, kuma shugaban kasa ya karbi saukarta su.
Hukumar lafiya ta duniya WHO a takaice ta zabi kasashen Ghana da Kenya da kuma Malawi a zaman kasashen da kungiyar za ta kaddamar da gwajin farko na allurar rigakafin zazzabin cizon sauro a baɗi idan Allah ya kai mu. Za a yi gwajin allurar rigakafin mai suna RTS.S da kananan yara. Kamfanin kirkiro magunguna na Burtaniya GlaxoSmithKline shine ya kirkiro allurar rigakafin mai suna RTS ko kuma Mosquirix. Za a yi wannan gwaji ne akan jarirai da kuma ƴan kananan yara ƴan shekaru 5 zuwa watanni 17.
Shugaban kasar Amurka Donald Trump na fuskantar adawar ƴan jam'iyyar Democrats yayin da yake ƙara matsan lambar ganin an gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico domin hada bakin wato hana bakin haure marasa izinin shigowa Amurka, inda yake ya tabbatar yawan kuɗin gina wato da za a gina wannan katanga an zuzuta adadin wannan kuɗi. Lamarin yadda za a tara kuɗin ginin shine jigo abubuwan da ake tattaunawa a fadar White House da ƴan majalisu domin kaucewa rufe ma'aikatan gwamnati da ake shirin yi. Labaran duniya kenan, muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zan fara shirin namu ne daga birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda rahotanni ke cewa an samu wasu hare-haren mabombai da suka kai ga hasarar rayuka a kasar wato a jihar ta Borno. Ga Haruna Dodebiu da ƙarin bayani.
Da safiyar yau ne dai aka dinga jin ƙarin tashin bom a Bombay a wasu sassa daban-daban na jihar, wanda aka ce tashin bom din na farko ya auku ne a yau da asuba da misalin karfe 5:10 lokacin da wasu yankunan bakin wake suka yi kokarin shiga wani ƙauye da ake kira Mammanti dake karamar hukumar Jire a jihar Borno, ƙauyen dake dab da shiga cikin garin Maiduguri, wanda aka ce ta tada bom din dake jikin nata ne kuma ta kashe kanta da kanta. Sannan guda biyu da suke kokarin arcewa sun gamu da ajalin su ne a hannun jami'an tsaro sakamakon buɗa musu wuta da aka yi, a cewar mataimakin mai magana da yawun ƴan sandan jihar Borno ASP Murtala Ibrahim. A wani bayani da ya aika wa manema labarai ta hanyar sadarwar sada zumunta da ake kira WhatsApp, yace tun da jami'an ƴan sandan nasu suka zirci wannan wuri, sannan kuma suka tabbatar wa al'umma cewa komai ya koma daidai kuma jama'a su cigaba da harkokin su. Sanarwar ya kuma ƙara da cewa akwai wata yarkunar bakin waken da ta yi kokarin shiga wani ƙauye da ake kira Mai Nari dake kan titin Dambuwa zuwa garin Biyu, sai dai ya ce a nan ba a isa a ba don wannan yarkunar bakin waken ya kashe kansa kuma wasu mutanen guda uku dake wannan wuri, kuma raunata wasu fararen hula guda biyu. Sanarwar yace tuni dai komai ya koma daidai kuma al'amma na cigaba da gudanar da harkokin su kamar yadda yake a baya. Babban birnin Maiduguri da kewaye da yana cigaba da fuskantar hare-haren ƴan kunar bakin wake, musamman ma kananan ƴan mata da akan yi amfani da su wajen daura musu waɗannan bumabumai a kuma tura su cikin jama'a, wanda idan aka rashin sa su halaka kansu da kuma jama'an da suka nufa. Irin wannan hare-hare dai yana tada hankulan jama'a da dama, musamman ma mazauna cikin garin Maidugurin, ganin cewa rundunar sojan kasar na cigaba da fafutuka da ƴan kungiyar Boko Haram din. Amma a bangare guda ake cigaba da samun irin waɗannan hare-hare na kunar bakin wake. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu dai ana ta kairuwa rana dangane da kwamitin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa domin bincikar wasu jami'anta da ake zargi da karkata akalar wasu kuɗaɗe, inda yayin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP ke korafin cewa kwamitin na jeka na yika ne, jam'iyyar mai mulki ta APC ke nuna ƙwarin gwiwa cewa gwamnati ta yi shirin kakkaɓe bargugun da ke cikinta.
tunda bangaren jam'iyyar PDP na Ahmed Makarfi kushe yadda fadar shugaban Najeriya ta dakata da sakataren gwamnatin tarayya da shugaban hukumar tara bayanan sirri ba tare da wani mataki mai tsauri ba magoya bayan gwamnatin ke cewa ba wanda zai tsira matukar yayi zarmiya ga dan APC ya uci Roma
daya ne dutsi daya ne kawai aka janye har yanzu tukunyar ne tana nan tana tangal-tangal wanda aka dora amma tabbar hakika da sauran kurruna aka ba amma mun tabbatar yau da gobe na tabbatar har ga Allah wannan mutum dukkan su in ya gane barayi ne ya kore su eh ya kore su domin al'umma kasa su sani
cewa ganin kamar ya fara sassauci tunda yanzu ba soje bane ya zama farar hula shi yasa ba a gaina irin abubuwa na da ba
yo ai shugaban kasa dole ne ya sa riga soja ya sa takalmin soja ya sa ya nemi abin nan takalmin karfe lallazi ya taka su
PDP dai yana ƙara nuna rashin amincewa da kafa komitin bincike da jama'ar da ba sa waje da gwamnati maimakon a sa mutane masu zaman kansu da hakan suke ganin ba za a yi adalci ba barista Abdullahi Jalo na magana a madadin Ahmed Makarfi
wanzami ne ba sun jarfa abunda ake yi wa sauran jama'a da aka same su da sata yanzu Bukola Saraki ka ai maganan ya gabatar da arzikin da yake da shine ma ake jayiya akai a kotu ake kullun yana nan gaban shari'a kullun yana gaban dan ladi ana masa shari'a court of conduct so ga mutum karara wanda ya sata ga laifi nan a bayyane an yi bincike na masu hankali an same shi da laifi an ce kuma wai an dakatar da shi an dauko wa'ansu aminansa su je su bincika shi aminansa ƴan uwansa wanda yake kayansa ne tare suke bacci suke komi wai su ne za su je su yi bincike wannan akwai rena hankali wannan akwai rena ma tunanin ƴan Najeriya
dan PRP Alhassan Tatale yayi na'am da matakin na gwamnati
wannan abunda Buhari ya na dakatar da sakataren gwamnati da director general na NIA yayi daidai domin dukkan binciken sa na cin hanci da rashawa jama'a suna cewa yana yin sa gefe daya ne akwai na karkashin sa da ake zargin su da wannan to dakatarwan ya fito ya nuna duniya cewa ba ko a cikin gidansa ne kai ko ɗansa ne in ya aikata abu in dai ya aika ana zargin sa da cin hanci da rashawa da rashin gaskiya to zai dakatar shi ko kuma zai sa a kama shi a rufe shi saboda haka wannan abun da yayi daidai ya nuna duniya shi ba mutum bane mai fuska daya duk Najeriyan yake so ya gyara Najeriyan yake so ya kawo sanity ko kuma ya kawo gyara a dukkan al'amari na kasar baki daya ba wai gefe daya ba
ana ci gaba da rade rade matakin dakatarwar ka iya shafar karin jami'ai Nasira da Maili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
za mu saki kuma a Najeriya amma bari mu leka jamhuriyar Niger inda yau ake bikin tunawa da shirin zaman lafiyar da aka cimma tsakanin ƴan tawayen kasar da gwamnati ga rahoton Haruna Mamman Bako
a yau 24 ga watan Afrilun shekara 2017 Prime Minister jamhuriyar Niger Brigitte Rafini tare da dimbin tawagar ministoci sarakunan gargajiya da gwamnan jihar Tawa da tsohin ƴan tawaye ya jagoranci bikin cikon shekaru 22 da rattaba hannu tsakanin gwamnatin ta Niger da tsohin ƴan tawaye wanda aka yi a shekara ta 1995 a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso wannan bikin da ya wakana a garin Cintabara da headquarter Azawa a cikin jihar Tawa inda anan ne aka soma tawayen a jamhuriyar ta Niger kusan shekaru 27 da suka gabata to domin samun bayani yanda bikin ya wakana na tuntubi wani dan jarida da ke Cintabara dan cewa da Malam Sidi Muhammad wanda ya ce mini
Prime Minister dai Brigitte Rafini ya zo anan Cintabara dan tare da ministerori da yawa akwai gwamnatin na Tawa akwai authority na country na kasa duka sun kaso wurin ka kuma tun shi an kai forum kusa da kuma yau an kai babban sallah wannan dan da zai anniversary da wannan sallah na akor da pe sakanin abuzinawa ta ne tabarakallah abu an yi shi cikin kwanciyar hankali kuma an yi shi yanda ya kamata yanda muke so a yi shi haka Allah ya yi
wani muhimmin abu ne za a iya rikewa cikin jawabin da shi prime minister ya yi a wurin wannan bikin na yau
abinda ya ce ma'ana ya ce babu wanda ya isa ya yi okipe 1 millimeter kare cikin Niger cikin wasu bandi army ba a hidda shi ba ya ce 1 millimeter ya ce cikin kasar Niger babu wanda za ya zama ciki
a duk dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Niger dai gwamnatin ta bada hutu a yau ga dukkan dokacin ma'aikatan kasar abinda yasa malam Manu Konseye cewa ba za a mancewa ba da abinda ya wakana a can baya a lokacin wannan tawayen
rana ce ta kafa cikin tarihi a kasar Niger rana ce wadda ba za a manta da ita ba saboda kowa ya san al'amuran suka faru har an ka kai ga wannan kirkiro wannan rana da an kasanta da yan tawayi
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger
to idan muka sake komawa Najeriya karshen makon da ya gabata ne Allah ya wa tsohon gwamnatin jihar Osun dake kudu maso yammacin Najeriya sanata Ishaku Adele ke rasuwa bayan wata gajeren rashin lafiya da ya fama da ita wakilin Hassan Umar Tambuwal ya duba mana takaitaccen tarihin murgayin da kuma irin rawar da ya taka a jihar ta Osun
Da yammacin jiya Lahadi ne, Sanata Isiyaka Adeleke ya fara nuna zazzabi a garinsu na Ede, kuma nan take aka garzaya da shi zuwa Beckett Hospital dake birnin Oshogo inda ya cika. An haifi Sanata Isiyaka Adeleke a Enugu ran 15 ga watan Janairu na shekarar 1955. Sanata Isiyaka Adeleke ya karanta digiri da babban digiri a fannin mulkin jama'a, wato Public Administration a Turanci. A lokacin rayuwarsa Isiyaka Adeleke ya rika mukamai da dama to ko menene mazauna jihar Osun zasu ce a game da rasuwar Isiyaka Adeleke
sunana Aminu Ibadan mazaunin garin Sabadin Legide jihar Osun state
me za ku tunawa a game da mutuwar sanata Isiyaka Adeleke
to sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya mun yi rashi babba game da wannan sanata Isiyaka Adeleke saboda mutum ne na kirki yayi abubuwa na cin gaba a wannan Santoriya tashi saboda ba zan manta ba akwai lokacin da muka je gidan shi muka same shi muka kai kokan mu game da wasu abubuwa da gwamnatin tarayya ba ta cika kulawa da mu Hausawa mazauna jarfin Osun state to sai ce mana insha Allah kurafi ko menene za mu samu mu kwantar da hankalin mu to yayi abubuwa da yawa wanda ba za a iya kamanta su ba da yawa abubuwa na cikin gabar gawo Osun state kuma shine gwamnati na farko
Hausawa dai suka ce mutuwa rigar kowa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Yanzu agogo anan na cewa 11 na safe ne da minti 16 ana sauraron sashen Hausa na Murya Amurka ne a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na al'asariyar litinin assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku tare da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin masu sauraro a makon da ya gabata nayi alƙawarin kawo muku kashin ƙarshe na tattaunawar mu da shugaban hukumar kula da makarantun horar da malamai ta Najeriya wanda ake kira National Commission for Colleges of Education a turanci Professor Baffa Aliyu Muhammad Bayan kwashe tsawon lokaci muna tattaunawa da farfesa, wanda yake ganin manya-manyan matsaloli da ake samu a fannin ilimi, musamman abu da ya shafi ingancin malamai, na da alaka da yadda malaman suka ɗauki sana'ar koyarwa, kana da yadda ita kanta gwamnati ta ba mu ɓangaren muhimmanci. Wa uba kuwa sai yadda al'umma suka ɗauki aikin malintar. Idan kuwa za a yi la'akari da hujjoji da farfesa ya kafa, za a ga cewar laifuffukan ba a bangare ɗaya kawai suke ba
ga mutane kalbi marar ilimi abun rainawa himma da kwazo
mafi akasarin malamai da sukan koyar a kwalejojin koyar da malamai din nan za a ga cewar akan samu wasu suna da kwalin digiri na farko kuma suna koyarwa akwai inganci su zama suna da digiri na farko koko su ƙara su je ga digiri na biyu har sama da haka don samun nagarta a aikin su na koyarwa
akwai wannan tsari sabili da yanzu zaka samu wasu ma suna da degree din amma a primary school din ma a ƙasa can suke shi ainihin koyarwar ma yanzu ma hajan ya bambanta akwai waɗanda ake koyar da su don su koyar da kaman daga aji ɗaya zuwa uku early childhood akwai kuma wayanda ake koyar da su don su koyar da primary din akwai primary education akwai manhajan da zaka bi ka zama kai ne malamin abu kaza ko na early childhood din ko na primary din ko kuma na junior secondary wanda shi in aka adunkule shine basic education ana dan mai da shi bangaranci bangaranci don mutun yau gwanance a wani filin da yafi tunda in an saka a wannan wuri zaka fi aiki mai inganci
a ƙarshe bari mu duba wannan kuma in ce wani bangare mai muhimmanci watan idan aka lura za a ga cewar shi ilimi yakan samu matsaloli matsalolin da yakan samu akwai babbar matsala wanda ta shafi rashin kyautata ma malamai wanda idan ko malamai ba samu kyautatawa ba a al'amuran su ba za a samu ingantaccen ilimi ba wannan hukuma wani yunkuri take yi wajen ganin an kyautata ma jin dadin malamai
Alhamdulillah ina son tabbatar maka cewa yanzu chief lecturer a college na education kusan albashin sa ɗaya ne da professor na university sannan idan ka dawo ƙasa zaka ga albashin mallamai yana tafiya ne daidai da na kowani civil service haka promotion ci gabanin su na promotion da sauran su duk yana tafiya a bisa ka'ida sai dai kawai wasu state din ko su ce basu yi ba sabili da basu da kudin biya akan wannan kuma lalle akwai matsala a wasu states wanda albashin ma akan samu matsala wajen biyan sa sabili da su fa mallame a ko ina kaje su suka fi yawa in kaje local government a cikin ma'aikata mallame ne suka fi yawa at the state level ma mallame ne suka fi yawa shi yasa wani lokaci aka samu karancin kudi mallame abin yafi shafa wannan muna kokarin jawo hankalin shugabanni sabili da su san muhimmancin wayannan mutane dan kada su zama su ne kuran baya na wajen samun albashi
yanzu za a ga cewar da dama mutane sukan ga malamai a kwalejojin ilimi da suke ayyuka za a ga ga lokacin darasi amma malami bai shigo aji ba wanda yunkuri fike don ganin cewar wani malami da ya kamata ya aikin sa na koyarwa yana aikin sa yanda ya kamata
wannan haka ne dabi'unmu ne kamar yadda na faɗa da shi commitment din nan bai kankama kamar yadda ya kamata ba ko kuma kamar da yadda mu muka taso ba to wannan kuma ya faru ne sabili da in ka duba yanzu yawancin ma'aikatan gwamnati ma in ka je ministries da sauransu zai ka ga babu mutane kuma suna karban albashin kuma tabili da ka ko ba aikin ne ko mai oho to wannan ya dan shafi mallame ka dan sai su ga su ma ga ƴan uwan su a ministry da sauran wajen su wurare wanda ba aikin ake sosai ba su yakan dan shafe su kadan amma wannan ba dalili bane shi malami dole ne ya zama ya je makaranta a lokacin da yaje kuma sai an tashi ya tashi duk a lokacin da yake makarantan ai yana lura ne da yara don haka ko aikin sa ne ko ba aikin sa ba ko na wani aji ne wani abu zai taso musamman na gaggawa wanda ya kamata ayi a cikin aji ko wani abu to shi yasa ake son malami ko da baka da darasi ya zama kana cikin makaranta
wani irin jan hankali zaka yi ga su al'umma waɗanda sukan zo da tunani irin wannan wanda ba kawai suna shiga aikin malinta bane ko karatun malinta sai dan a rashin samun abin da suka so a baya wani jan hankali zaka yi a matsayinka na tsohon malami sannan kuma shugaba wanda ya gaje ya ga yau a fannin ilimi
na farko ina son gwamnati ta canja yadda ake daukan malaman ma waɗanda suke so su yi malantan ma ina son a saka wani jarrabawa musamman ba jan ba kuma waɗanda za su cika shine waɗanda suke so su yi koyarwa su yi aikin malantan in an samu waɗanda ainihin suke son su yi aikin malanta to idan suka shiga abin zai ƙara yin tasiri na biyu ina son makarantun horar da malaman nan a dawo musu da wani dan tallafi ko walfaya irin na da a kyautata gun kwanan su a ba su abun kyauta sannan a kawo musu sha'ani abubuwa su wasanni da sauransu irin yadda dai in sun je primary gun da za su koyarwa za su je su yi waɗannan abubuwa
masu sauraro baki dai iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za mu juya akalar shirin zuwa wani bangaren a ƙarshe muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu Professor Baffa Aliyu Muhammad shugaban hukumar kula da makarantun horas da malamai ta ƙasa a Najeriya tare da fatar tattaunawar mu za ta amfanar da duk waɗanda aka yi don su sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya.
A maza da mata don mazanni cewa
yanzu kuma sai sakonin da kuke aika mana ta hanyar email wanda Ibrahim Jirma ya tattaro mana.
Sakonmu na farko ya fito daga Dada Hajiya Gambo Mamman Gusau wanda ke cewa ina kira ga ministan shari'ar tarayyar Najeriya da ya nuna ba sani ba sabo ga dukkan jami'in gwamnatin da ya karya ka'idar aiki a Najeriya. Sai kuma sako na gaba wanda ya fito daga Mahmud Salihu Kauran Namo da Zamfara wanda ke cewa hakika mun gamsu da matakin da shugaba Buhari ya dauka da tantance gaskiyar zargin da ake yi wa wasu daga cikin jami'an gwamnatinsa kafin shugaban ya kafa kwamitin da zai bincike waɗannan jami'ai. Kasancewar gaggawa tana daga cikin ayyukan shedan. Sannan kuma ɗan magana na cewa saurin fushi shike kawo da na sani. Matakin da shugaba Buhari ya dauka na dakatar da sakataren gwamnatin tarayya bisa zarginsa da almundahana abu ne mai kyau. Sai dai kwamitin da aka kafa domin bincikar lamarin bamu gamsu da shi ba. Kamata yayi a nemo mutanen da ba sa cikin gwamnati domin su gudanar da binciken don gano gaskiyar lamarin. Sako daga Alhaji Mele Yusufari jihar Yobe. Sai kuma sikar hadin gwiwa daga Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar muryar talakareshin jihar Filato da Alhaji Salihu Abubakar Imam Jingir mai Basmun Oil wanda suke cewa to al'ummar kasar Faransa mu talakawan Najeriya muna muku fatan alkhairi tare da fatan Allah ya sa ku yi zabe lafiya ku kare lafiya ba tare da samun matsaloli ba. Sai kuma sakon Isa Lawan Girgin dan masanin girgire jihar Yobe Najeriya wanda ke cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin hukumar ƴan sanda na ɗibar sabbin ƴan sanda har 150 abin farin ciki ne domin zai rage dimbin matasa masu zaman kashe wando.
Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. A kwanaki ko kuma ƴan watannin nan mun nuna fayafayen bidiyo da dama game da ta'addancin kungiyar Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da ma wasu sassa daban-daban na kasar.
Daga cikin ra'ayoyin da muka samu daga masu kallon mu da sauraron mu sun hada da wasu alamomin tambaya kamar haka.
Anya ko muryar Amurka ba san wani abu game da Boko Haram ba? A ina muka samu waɗannan hotunan bidiyo haka? Me yasa sai yanzu muka saki waɗannan hotunan bidiyon? Wannan ai kawai muryar Amurka na kokarin habaka al'amuran kungiyar Boko Haram ne.
Daga ƙarshe kuma wasu mafiya yawa suka dasa ayar tambaya da cewa shin menene fa'idar bayyanar da waɗannan fayafayen bidiyo na Boko Haram da muryar Amurka ta yi?
Waɗannan tambayoyi da ma zarge-zarge ne yasa shirin yau da gobe shirin matasa ya yanke shawarar warware muku zare da abawa. A cikin shirye-shiryen da zamu gabatar muku daga ranar Litinin mai zuwa 24 ga wata zuwa ranar Juma'a 28 ga watan Afrilun shekarar 2017 din nan.
Ta inda zamu saka la bayani kama tun daga alaka ilimi shugabanci lafiya da kuma al'ada domin mu gane shin yaya waɗannan lamuran ka iya rikidewa zuwa ta'addanci matukar ba a yi yadda ya kamata ba tsakanin al'umma da kuma jagororin su a zamantakewar yau da kullum. Ku kasance da shirye-shiryen yau da gobe na musamman game da maganar yaki da ta'addanci a cikin al'umma.
Yau da gobe
shirin matasa
da karfe 4:30 zuwa 5 na yamma tun daga ranar Litini har zuwa ranar Juma'a makon gobe.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To sai a dakaci shirin na yau da gobe nan da 'yan mintuna kadan masu zuwa, amma yanzu ga labarai a takaice.
Zaman tankiya ne na sake kunno kai tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa yayin da ake zaton kasar da ke bin tsarin komunisanci za ta yi bikin murnar wata ranar mai muhimmanci ta hutu a kasar da gwajin makamin nukiliya ko kuma makami mai linzami samfarin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya. A daren jajiberin bikin cika shekaru 85 da kafa rundunar sojin jama'ar Koriya ta Arewa, rahotanni na nuna sabbin ayyuka a wajen da aka yi gwajin makamin kare dangin Koriya ta Arewa Pyongyang. Duk da dai masu fashin baki sun nuna babu tabbacin ko lallai za a yi gwajin makamin. ‘Yan takarar shugabancin kasar Faransa guda biyu sun kaddamar da yakin neman zaɓe a yau Litinin a ƙoƙarin samun ƙuri'u masu yawa ta hanyar nuna wa masu zaɓe cewar suna da hanyoyin sauya Faransa da suke buƙata. Zaɓin da ke gaban masu kaɗa ƙuri'a a Faransa a zaɓen fidda gwani da za a yi ranar 7 ga watan Mayu zai kasance ko dai Faransa ta zauna a cikin ƙungiyar tarayyar Turai ko kuma ta bi sahun Burtaniya ta fice daga cikin ƙungiyar. A jiya Lahadi shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya yi kira da a yi zaɓen ƙananan hukumomi amma ba zaɓen shugaban ƙasa da wuri ba wanda miliyoyin masu zanga-zanga suke buƙata. A jawabin da ake gabatarwa mako-mako ta gidajen talabijin shugaba Maduro ya yi buƙaci a koma teburin shawarwari da masu hamayya.
Tumar sauro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu wannan lokaci baki daya, amma za mu sake dawowa can da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, inda za mu so mu ji ra'ayinku dangane da tsarin ba da tukunci ga waɗanda suka fallasa, waɗanda suka wawure kudaden gwamnatin Najeriya, yayin da gwamnati ke duba yiwuwar yin amfani da irin wannan tsari na ba da tukunci wajen karbe makaman da ke hannun jama'a ba bisa ka'ida ba. Shin kuna ganin wannan ce hanyar da tafi dacewa wajen daidaita al'amuran Najeriya? Sai ku kira mu a shirin mu na dare kan lambar 202-205-6555 domin bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin wato Nazir Ahmad Hausawa da Jun Latif Gresham da kuma injiniyan mu Mr. Bill Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.